sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara a birnin Kyiv a yau Lahadi, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. A yau jama'an Amurka ne za su kawo mana ziyara. Zan gana da sakataren tsaro Lloyd Austin da Antony Blinken, Zelensky yana faɗa wa manema labarai a jiya Asabar, wadda za ta zama ziyara ta farko da jami'an gwamnatin Amurka za su kai a kasar tun bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Sai dai babu wani tabbaci akan wannan ziyara daga jami'an Amurka. Jami'an Burtaniya sun faɗa a jiya Asabar cewa sojojin Rasha ba su samu wata sabuwar nasara ba, duk da sanarwar sake kai farmaki a gabashin kasar, yayin da Ukraine ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar gabanin bukin Easter a ranar Lahadi da ta gabata. Shugaban Ukraine Zelensky ya sabunta kiransa na ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin don kawo ƙarshen yakin. Adadin mata da ke mutuwa a ƙasar Lebanon sakamakon matsaloli masu nasaba da juna biyu ya ninka kusan sau uku, yayin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki shekaru uku jere, lamarin da ya kai likitoci da unguwannin zoma barin ƙasar, a cewar hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ranar Laraba. Matsalolin suna addaban yara, musamman tsakanin 'yan gudun hijirar Siriya waɗanda suka tsere ta kan iyaka zuwa cikin Lebanon. UNICEF ta ce ɗaya daga cikin yara uku sun gaza samun kiwon lafiya ya zuwa watan Oktoban shekarar 2021. Kana yara da suka mutu a cikin makonni hudun farko da aka haife su ya karu ainihin tsakanin 'yan gudun hijiran a larduna hudu da aka kimanta, daga mace-macen ƙananan yara 65 a cikin watanni ukun farkon shekarar 2020 zuwa 137 a watanni ukun kusa da ƙarshen shekara. Kasar Lebanon ta karbi 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 1.5, adadin da ya kai kashi 1 cikin 4 na al'umman kasar, a cewar kiyasin jami'ai. An tabbatar da sabuwar kullar Ebola a arewa maso yammacin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a cewar cibiyar nazarin kwayar halitta ta kasa a jiya Asabar, watanni 4 bayan barkewar karshe da kasar ta gani. Dan shekara 31 da aka same shi da cutar, an gano shi ne a Mbandaka, babban birnin lardin Equator na Congo, a cewar cibiyar. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya shi ma ya tabbatar da bullar cutar. Mara lafiyar ya fara nuna alamomi ne a ranar 5 ga watan Afrilu, amma bai je asibiti ba har sama da mako daya. An kwantar da shi a cibiyar kula da masu Ebola a ranar 21 ga watan Afrilu, kana daga bisani ya mutu a wannan ranar, a cewar wata sanarwar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Mbandaka, cibiyar kasuwanci mai cike da cunkoson jama'a a gabar kogin Congo, ta yi fama da bullar cutar guda biyu a baya, a cikin shekarar 2018 da kuma shekarar 2020. Birni ne da jama'a ke zaune kurkusa da juna, tare da hanyoyin mota da na ruwa da na jirgin sama zuwa babban birnin kasar Kinshasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Iran ta saki wani ba Amurke da ya ce an kwashe shekaru da dama ana tsare da shi a matsayin ɗan amshin shatan siyasa, a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin maido da yarjejeniyar nukiliya. An yanke wa Imad Shargi hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari bisa laifin leƙin asiri, kamar yadda kafafen yada labaran Iran suka yada a watan Janairun shekarar 2021. Yana mai cewa an tsare shi ne a yayin da yake ƙoƙarin tsirewa daga ƙasar. Blinken ya ce an shafe shekaru hudu ana tsare da ɗan jari hujja ba Amurken Iran, kuma iyalai suna zuba ido suna jira gwamnatin Iran ta sake Imad. Wakilin Amurka na musamman a Iran Robert Malley ya faɗa a jiya Asabar cewa shekara hudu kenan cif da aka kama Shargi a Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da shigowa sabon shirin zauren VOA. Yau shirin zai zo muku daga kasar Niger, inda shi kanshi shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, shine ya jagoranci shirin. Bari in hada ku da abokin aiki na Yusuf Abdullahi, wanda zai gabatar da shirin. Yusuf, bismillah.
Abinda yake tafa da mu a yau, kamar yadda kuka riga kuka sani, shine zamu tantauna a wannan shiri na musamman akan matsalar tsaro da ta shafi Niger da wasu kasashe makwabta. Sanin kowa ne cewa matsalar tsaron nan a yau ta fi cinye kowa tuwo a ƙwarya, a bisa la'akari da irin dimbin matsaloli na daban da ita matsalar tsaron ta haddasa, asarar rayuka, rashin kwanciyar hankali, 'yan gudun hijira, ilimi ya taɓu, babu kiwon lafiya, baka isa baka je nan, baka isa baka kwanta lafiya, washe gari ka tashi lafiya, ana cikin yanayin ɗarɗar. To saboda haka za mu diba cikin wannan shiri mu gani wai shin menene mafarin wannan yanayi da muka shiga cikinsa a yau. Sannan idan za ku yi, akwai daga cikinku waɗanda suke da masaniya dangane da irin illolin da wannan al'amari ya haddasa a wuraren da ake cikin wannan hali. Sannan waɗanne shawarwari za a bayar don ganin an magance wannan matsala. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, yana ga kafin chief ya fara magana, za mu ba jama'a dama kowa ya gabatar da kansa.
Ni sunana kamar da an ka sani dai da kwatar Malam Hassan. Malam na yi fannin shari'a, karatu shari'a durwa islamiki a fannin dokokin islama.
Assalamu alaikum. Ni sunana Alhaji Salisu Ahmadu, ina daga cikin ɗaya 'yan ƙungiyar Farhula na Niger.
Barka da wannan lokaci. Mustapha Kadi a sunana. Ni ne darakta na wannan hukuma mashiga tsakani a jamhuriyar Niger. Mahallo ma ina cikin ƙungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger. Barka da zuwa Alhaji Aliyu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Alkasum Abdurrahman. Don ku ni a ma'aikacin agaji ne na ƙasa da ƙasa, kuma na karanta kimiyyar siyasa ne. To muna maka barka da zuwa.
Ni sunana Alhaji Idiyaudu, ni dan Farhula ne, kuma muna ma baƙon namu barka da zuwa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Rakiya Mai Nasara, ma'aikaciya ONG FAD Farm Action and Development.
Sunana Lauli Salha, shugaban ƙungiya wadda ake ce ma IJPA, ƙungiya ta matasa domin kare haƙƙin ɗan adam da dokoki na ƙasa, domin ganin matasa sun ba da gudunmuwa ingantata don ci gaban ƙasansu.
Assalamu alaikum. Ni sunana Abdulmumin Usman Agga Mubarak. Wato ni a hali yanzu ina zaman tsohon ɗan majalisa, kuma jami'i ne na ƙungiya na jam'iyyar ta PNDS tarayya.
Assalamu alaikum. Ni sunana Falmata Muktar Kaya, shugaban ƙungiyar nan ta matasa, wato ƙungiyar Farhula, kuma magatakarda ƙungiya 'yan jaridu masu yin amfani da yaren Niger.
Sunana Mamman Jaharu, ɗan jarida ne kuma shugaban ƙungiya da ake ce ma Onimet Observatoire de Media Politique et la Deontologie, wato ƙungiya ta 'yan jarida mai zuba ido a ganin abin da 'yan jarida suke wallafawa ya tafi da daidai da doka, yanda dokokin aikin jarida suka ce a yi su.
Assalamu alaikum. Ku ne Jallo Abubakar, shugaban kungiya, wani kungiya da aka ce masa yanke, kungiya ne na macaya na Arewacin Kilabiri.
Assalamu alaikum. Sunana Nashir Abubakar, cikin kungiya ta matasa nake, Hussein National La Jeunesse kenan.
Assalamu alaikum. Sunana Bana Ibrahim, ni dan siyasa ne, kuma ina cikin wanda ke sa ido bisa ƙaƙanda ake ta yadda jagorancin ƙasa, transparency da ethic cikin governance, inshallah.
Sunana Alhaji Dauda Tankama, ina mataimakin wata kungiyar ake ce ma Kadad, haɗaɗɗen kungiyoyi ne na Horahulla wanda ake ce ma Kadad, yana mataimakin shugabanta. Kuma Alhaji Aliyu, muna maka barka da zuwa.
Yawwa, to madallah, sannunku da zuwa. Akwai waɗanda ya kamata su shigo su ma cikin shirin, to sun bayyana cewa suna kan hanya. Kenan muna fata Allah ya kasu lafiya.
Ai, ina jin ko da wannan ma sai da wannan. Kuma mai amfani da shi. To muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu dama muka sake hallara a wannan ɗaki, wanda ina jin karu na ƙarshe da su Alhaji Mustapha suka halarci taron da muka yi na shekarar 2017 yau a tashi, a kwana a tashi, gashi wajen shekaru biyar ko biyar. Da haka shekarunmu suna ta tafiya, Allah ya sa mu cika da imani. Kamar yadda sai ya yi bayani, duk lokacin da muka samu dama muka zo Nijar, muka so mu haɗu da mutane. Ni abin da nake so game da Nijar, yanzu ga kuna duk ba ku kai mutum 20 ba, amma ƙungiyoyin da kuke wakilta masu ɗimbin yawa ne na mutane. Wannan abu yana burge da ƙwarai da gaske. Tsarin yin ƙungiya mai wakiltar jarida, mai wakiltar mata, mai wakiltar malamai, mai wakiltar Fulani, mai wakiltar wannan da wancan. Saboda haka duk sanda muka samu mutum ɗaya nan, kamar mun samu ƙungiyar baki ɗaya ne. Nijar tana makwataka da wajen ƙasashe guda shida, wanda wannan ƙasashen kowace tana da matsalar kanta. Najeriya ce, Chad ce, Mali ce, Algeria ce, Libya ce, Mali ce, ko Burkina Faso ce. Duk wanda ka taba cikin wannan ƙasashen tana fama da matsaloli. To ko tun da Nijar tana makwataka da su, an ce zama da madaukin kanwa. To dukkan Nijar ya fari saboda wannan makwataka da take da ƙasashen nan da ke fama da musibun tashi-tashi hankula. Kuma yanzu saboda yadda abubuwa suke faruwa, kamar yadda kuka sani, tsallakawa tsakanin iyakokin mu dan Afirka dai kamar ma abun wasan yara ne. Wani wuri ma igiya ce kawai, wai ita ce iyaka. In ka zo sai a aje ta ƙasa ka wuce. So saboda haka zirga-zirga tsakanin mutane akwai ta alheri, akwai da ba ta alheri ba. Babban makasudin da za mu yi ne shi ne mu ilmantar da juna, domin kowanne daga cikin ku akwai abin da ya sani wanda ni ban sani ba, na kusa da shi bai sani ba, shi kuma akwai wanda wannan na kusa da shi ko na kusa da ita ya sani wanda bai sani ba. Abu ne da yake ci mana tuwa a ƙwarya dukkanin mu, kuma ya dame mu fi sabilillahi. So kamar yadda nace, muna so mu ilmantar da juna ta wannan hanya, kuma wannan abubuwan da muke dauka tun radio da talabijin muke yi aiki da yanar gizo, abu ne da za mu ɗebo maganganun ku mu saka duniya su ji. So abin da nake so mu yi shi ne, na farko mu gane shin tashi-tashin hankulan nan, idan muka tuna baya yadda muke zaune a ƙasashen nan namu na Afirka, babu su tashi-tashin hankulan nan, ya aka yi muka waye gari da su, me ya janyo su, kafin mu je ga magungunan nan nasu, waɗanne ƙungiyoyi ne suke janyo mana waɗannan tashi-tashin hankulan? Shin tashi-tashin hankulan nan suna da wata nasaba ko tasiri ko alaƙa da halin da mutanenmu suke zaune a ciki? Addini ne? Siyasa ce? Talauci ne? Menene? Zan so kware ni zan zauna ni aiki na nan, in zauna in kashe kunne in sha daɗin labaran da zan ji daga wurin, da bayanai za su fito daga wurin ku, kuma wanda na tabbata ƙashinta mutane za su amfana daga wannan bayanai din. Kuma za mu zauna, ba lalle ba ne abinda wani ya ce wani ya yarda da shi, kowa yana da ra'ayinsa, kuma daɗin demokarasi kenan, kowa yana da ƴancin faɗa albarkacin baki, kuma yana da ƴancin sanin abin da yake so ya sani, ya yarda da abin da yake so yarda, ya yi amana da abin da yake so ya amana da shi. Amma ba lalle ba ne ra'ayi su daidai, shi yasa ake siyasa, kuma Allah dai da ya mu bai ba iri ɗaya ba. So nan abu karɓaɓɓe ne. So ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda muka fara gabatar da kanmu, duk wanda ya zo ya magana aƙalla dai a mintoci na farko zai fara da cewa ni ne, wane ko ni ce wance, a gina a sake gabatar da ƙungiya, sannan ka fara faɗin ra'ayinka. Can zuwa gaba bayan mun saba da sunayen juna, ba lallai sai an sake maimaita suna da sunan ƙungiyoyi ba. Amma a na farko nan don mu saba da juna, don ko an tashi daga nan, ni ina son an haɗu can gaba, a ce ai wane ne mun haɗu da wane, mun san juna yanzu, zumunta ta shiga kenan. To saboda haka sai ka zo ka karɓi turun magana. Ni tambayar da nake so ku fara da ita shi ne, waɗanne irin tashi-tashin hankula Nijar take fama da su a ra'ayinku? tashin hankali ya sha bamban. A wurin ku wani irin tashin hankali ne? Sannan waɗanne wurare ne? Abin mun san wurare kuma suke labari suke fa da sauransu, muna ji a labari. Amma ba su kaɗai suke fama da wannan tashin hankulin ba, kuma ku ko da ce su kaɗai ne, wani yana da ɗan uwa ko maƙwabci ko wani wanda abin ya shafa. So fara da gane shin me ye nau'in tashin hankulin da mu a tamu fahimta Niger take fama da shi. Muna yi fara da
wanda yake sai yawa. To bismillah malam, sai a ɗan takaita.
Na gode. Na farko dai kamar da na ce, masu sunana da Dr. Hassan Malam, na yi fannin karatun shari'a na dokokin Islama. Abin da ya ja mana bakin jini iyakokin da ka faɗi, dukkan waɗanda ga mana fitina dukkansu in ma sun samu ƙyan Nijar daga ƙasar waje sun ka shigo sun ka same su, amma ba daga nan an ka ƙirƙira su ba. Na farko muke son mutane su san da wannan tagon, saboda ba mu da mita guda wanda ƙyan ta'adda sun ka kama a Nijar, ba mu da shi. Kana ji ko? Duk waɗanda ga zakuwa daga bakin iyaka ke suka shigo muna har sun ka kasance suna ilmantar da al'ummanmu shiga cikin abubuwan da ya lalace. Ka yi magana akan addini ko kuma siyasa, addini kashi biyu yake. Akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna wa na ta'addanci. Akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci. Amma akwai kasuwanci wanda doka ta yarda da shi bisa doka da oda, bai yarda da ka zo kai kasuwanci na doka ba ta. Wannan sata ce, ba addini ba ne, barayi ne waɗanda sun haɗa kai tare da waɗansu al'umma, shi ake kira tijaratul mufassidun, kamar mugun kasuwanci wanda doka ba ta yarda ma ka yi shi ba. Neman kuɗi ne, babu wani addini. Duk wanda ce ma addini na ya faɗe shi, don mun karanci dokokin addini daga sama har ƙasa, mun karanci furkoki kusa da fiye da dubu ma, kenan dukkansu babu wanda ga umarni haka. Amma ƴan komo ƙasa akwai illar siyasa nan, mutanen ba su rinci siyasa ba. Lokacin da ka zamo wane Alhaji Ali ya zan shiga ba, kokarin ne ka yi mishi sharin da in za a zaɓe na bi ka a zaɓe shi. Wannan ba a sha ba a rasa siyasa ce. Amma da ya zama Nijar nan babu ɗan ta'adda waɗanda ya kace ma gashi da sunan Nijar a duniya an san shi. Kenan mu muna ganin an kawo muna abin ne. Abin da nake fatan kuma ƴan Nijar su tashi su yi tsaye su keci ƙasarsu, kamar yadda muka tabbata ba a riƙa ƙasar Nijar ba, ba fa ƙaramin aiki ba ne. Kuma ƴan ta'addan nan tare da mu suke. A bisa binciken da mun kai, ka gane ko tare da mu ake zakuwa, su ga zakuwa in sun kai sata su komo cikin gari, ba wai kan ne gari su daji. Da lokacin da za a tafiya sai a koma a kwakwaɗa mu kowa su gama daji.
To madalla.
Saboda muna tare da harkar hukuma kuma mun san da waɗansu abubuwa.
To madalla, to sai a ba wa nan ga malam Mustafa, bismillah.
Sunana malam Mustafa Kadi, ilin hukuma mashiga tsakani. Kuma ni kan kaina cikin kungiyoyin harhula nake, masu dama a Jamhuriyar Nijar. To tashin hankali hawa-hawa ne, ana iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mai. Akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin makiyaya da makiyaya, manoma. Akwai tashin hankali har tsakanin kungiyoyin kwadugo da gwamnati. Akwai tashin hankali domin arzikin ƙasa. Akwai waɗanda suke cewa wannan arziki namu ne, waɗanda suke a na ƙasa ne. Akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane, zaman wuri, zaman gida, zaman daji, zaman noma, rishin gona, rishin gida, yana kawo tashin. A yau idan muka ɗauki ɓangare na farko na cewa kawai tashin hankali tsakankanin ƴan Nijar da ƴan Nijar, a duk sahiya hukumar mu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye. Mafi yawa tsakanin al'umma da gwamnati, domin ana ganin waɗansu dokoki ba aiki da su wanda ya kamata. Waɗansu ana taka dokokinsu, ana taka hakkinsu, sai su gwadi hawa nunnin ba su shi daɗi ba, su ma su ce wannan abin ba su amince. Ka a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya ƴan ƙasa suna ɗaukowar hawa makami cewa da bindigogi.
A nan za mu dakata a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da Yusuf Abdullahi wanda ya gabatar da shirin, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take goodness fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bar mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my goodness fruit juice salad and bar. Muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit, muna markade su kuma suna da kyau a jiki, ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina jihar Plateau?
Niyar Lantan ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6? Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare secondary school ne kawai, amma na yi karatu akan fruit sosai, kuma na je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
Kamar me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shine na shiga business din. Kuma ba business kadai ba, muna so mu ga lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar challantan kika taho nan Abuja?
Zuwa na Abuja ba don business din ba, na zo ne ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shine na zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi Atlantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja, za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu sai ce me yasa baki zauna a Atlantan din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu ga baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki, muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu. Da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000, yanzu ana neman 10,000 ne kan mun kai su da su, so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kaman a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kaman wannan jarin na duka hada da machine din, ba wai wani kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
To da kam a rana muka yi kai 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25, 30, 40, ya depend yanda muka samu. Amma mu samu aiki, mu fita mu je wajen mu aiki, ko mu samu masu zuwa koyan karatu, shine muke samu up to 150, 200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya, kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
A anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first street. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu. Daga Jikwai da muna shiga naira 100, yanzu muna kashe 500, tafiya da dawowa 1,200.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000, a anguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida. 150,000, 250. Yeah, depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.